Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku ku dukanku masu sauraron mu da maritan Alhamis dinnan 14 ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yammai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fagi
tare da Halima Jumrau.
Idan kuna biye da mu Alhamis uku da suka gabata mun tattauna matsalar tabin hankalin da ke biyo bayan haihuwa wanda mata da yawa ke fama da shi. Kwararriyar likitar mata ta yi bayani. Kwararren likitan bangaren lafiyar kwakwalwa ma ya yi bayani.
Haka batun yake Jamila, yau kuma za mu tattauna ne akan wasu abubuwan al'ada da ake ma mai ciki ko mai jego waɗanda kuma illarsu ta yi fa'ida su yawa. Al'ummomi da yawa a duniya sun rike wasu al'adu gam-gam sun ƙi watsi da su saboda a ganin su yinsu na sa mace ta haihu lahiya kuma ta gama jego lahiya. Kuma rashin yinsu ne ke jefa mai ciki ko mai jego cikin matsaloli masu yawa. Domin tattauna waɗannan batutuwa yau mun gayyato wani ƙwararren likitan shi ma daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Dr. Abdullahi Dahiru. Wanda zai taimaka mana mu da ku masu saurare mu ƙara fahimtar rashin fa'idar wasu al'adu ga mai haihuwa ko mai jego. Za mu tattauna kai tsaye da Dr. Abdullahi Dahiru daga mun karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa.
Aiki na likitoci, aiki na likitoci, lokacin da mu muke ta kwana, lokacin da mu muke ta kwana, na sari har da dan maholiki. Kita na canga masu ciwo waɗansu na ta ƙugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun karirye ne jini ka ta jikinsu jini ka ta jikinsu sun galabai ta sun yi nisa likita ne za a ya talabe su likita ne za a ya rungume su bata ma babu bata ragi kai sakewa suna ga Allah sosai
to a Facebook mun yi muku tambaya cewa me yasa dan adam yake kin rabuwa da wasu al'adu duk da an tabbatar da cewa illar su tafi fa'idar su yawa.
Yau da gobe to Hausawa dai sun ce Allah ɗaya gari bamban, wato kowace irin jama'a na da al'adun su. To amma akwai mutane da dama waɗanda suna da al'ada amma idan ta ci karo da abin da addini ya ce sukan ajiye al'adar su ɗauki abin da addini ya zo da shi. To amma duk da hakan akan samu waɗanda ko addini ya zo da abin da ya sha bamban da al'adunsu ba sa bin addinin sukan tsaya ma al'adunsu. Saƙo daga Abdullahi baban Yusuf ɗan Inyamuran Hausawa wanda ke baballe na Abba Plaza kasuwar Barci Kaduna Najeriya.
Jahilci da rashin wadataccen hankali ne yasa dan adam baya son rabuwa da wasu al'adu nashi duk da cewa illar al'adun tafi fa'idar su yawa. Kuma duk mutumin da ka san bai da ilimi to dama bai da wani malami sai shedan, to shedan kuma ai ba zai taba nuna wa dan adam hanya ta garba. Sako daga Abubakar Lawal gidan dan maye a Jargaba.
Yau da gobe ikon Allah, yau da gobe mai sa amara amarya. Yau kuma VOA Hausa kun zo da kurman baki. Ai ya kamata ku rubuta kamar wata irin al'ada ce take da illa kuma kakanninmu sun ji daɗin al'adar ko basu ji ba. Ma'ana ku yi misali da wata al'adar da kuke ganin tana da illa sannan sai ku ji ra'ayinmu. Ni a ganina duk al'adar Bahaushe tana da kyau sosai da kashi 99 cikin 100 haka zalika addininmu na musulunci kashi 97 cikin 100 duka suna da kyau sosai na harko al'adar Bahaushe kwa ɗaya ce tak bata da kyau ita ce wai mutum idan zai yi almi sai ya wahalar da mahaihin yarinya ta hanyar sai yayi wa yassa kayan daki wannan al'ada bata da kyau ko kadan sai kuma bangaren addinin musulunci kwaya uku wacce bata da kyau kuma ita ce za ta rusa mu kuma ba zan hada ba dan gudun zagi da kuma za a hitar da ni daga musulunci kuma na tabbata wannan abu kashi uku cikin 100 a cikin musulunci ko a Makka ko a Madina ba abin wannan abu Larabawa kashi 99.9 cikin 100 mace ɗaya suke arma mu kuma sai mun jera mata hudu a gidajen mu mahi ƴaƴan mu da yawa kuma su hi ƙarhin mu Saboda haka ya kamata ku rubuta mana irin al'adar da take da illa a yanzu sai mu sharhi akai sako daga Adam Salisu
Shedan mana dama shi duk abin da zai amfani al'umma ba so yake yi ba shi kuma bil adama ya kasa fahimta sako daga Asiya Ahmad
Yau da gobe abin da yasa wasu ƴan adam ba sa barin al'adunsu musamman ma Bahaushe karancin ilimi ne kawai ke kawo hakan wanda sun taso sun ga kakanninsu da iyayensu suna yi shi yasa ba su barinta sako daga Kabir Nasir Shemi
Yau da gobe Bahaushe yakan ce sabo turken wawa al'adunmu wasu kan sun saba wa addini ma Allah dai ya sa mu gane sako daga Sadisu Rabin Dami Bauchi
Yau da gobe ba komai bane rashin ilimi ne da rashin sanin ya kamata kuma da yawa daga cikin su suna koyan waɗansu al'adun da ba nasu ba kamar misali ƴan matan mu na yanzu idan kaga tuhahin da suke sanyawa a jikin su ka san ba al'adun musulmi bane kowa ya san al'adun turawa ne amma idan kai magana maimakon a gyara sai a ce maka zamani ne shin wani irin zamani ne da zai rude mu har mu manta da al'adunmu da addininmu da ma zamantakewar mu na yau da kullun amsa ilimi shine babu daga ƙarshe Allah ya kiyashe mu amin sako daga makinta Alhaji Gwani Difa
rashin ilimi gami da taurin kai su suke sa wasu mutane kin rabuwa da wasu al'adu duk da an tabbatar da cewa illar su tafi fa'idar su yawa sako daga Shamsu Habibu Azare
duk wanda ya bar gida gida ya bar shi abin alfahari ne wasu al'adunmu muddin in ba su saba ma ka'idojin addini ba sako daga Muhammad Abdulhamid Das
salamu yau da gobe sabo turken wawa Wannan shike damun yawancin mutanen da suka kankama al'ada mara amfani da ƙarfi. Ina fatan shirin yau da gobe zai wayar da kan irin waɗannan mutane ko sa gane. Sako daga Adamu Muhammad Kurema Unguru dake garkan Shehu Muhammad Gibrima Unguru.
Yawancin al'adun da suke da illa ba sa rasa amfani ko dan kalilan ne. Hakan yana iya hana ganin illar su a hidi. Sako daga Aminu Gamawa.
Yau da gobe, duhun jahilci da ƙauyanci na daga cikin abin da ke sa kafuwa da naci akan al'adu ko da kuwa sun ci karo da karantarwar addini. Sako daga Tukur Garba Isa.
Wato yau da gobe hakika shi mutum dan Adam Allah ya halicce shi ne da son bin abin da ya gada daga iyaye da kakanni ba tare da la'akari da wannan abin mai illa bane ko akasin haka. Misali mai cin goro ko mai shan sigari za ku ga shi da kansa ya san illar su kuma ma har yakan hana wanda yaga yana sha amma duk da hakan za ku ga yana ci yana sha saboda ɗabi'antuwa a kansu da yayi kuma barin ci ko shan su ba karaman tashin hankali bane a gare shi sako daga Habu Sale Sandamu jihar Katsina
rashin ilimi na addini da na zamani da kuma karancin tunani yake sa mutane ke rike al'adu fiye da kima sako daga Ma'azu Umar Hanafari
Al'ada ta zame mai wasu alƙaƙai a cikin jiki shi yasa ba za su iya dainawa ba sako daga Abubakar Akuta dan Niger Jamila
Na'am
kai mu je ga Dr. Abdullahi Dahiru Muhara tattauna da shi kai tsaye a wannan zauri akwai Adam Salisu wanda yace da ya kamata mu rubuta kamar wace irin al'ada ce da mu bada misalin al'ada
Kwarai
Dalilin da ya sa ba mu yi haka ba Mallam Adam Salisu da gangan muka yi haka saboda an dade ana yi mana tunani kuma an dade ana dora mu akan tunanin da ba namu ba yanzu lokaci yayi mu koyi yadda mu da kanmu za mu yi tunani
da kanmu
gashi kuma wannan hakan mu ta cin ruwa saboda ba mu ba da misali ba amma gashi yadda muka so ku amsa gashi ko amsa
kwarai da gaske shi ma kanshi yanda yayi bayani
sosai
yayi bayani sosai saboda ya nuna cewa ya fahimci inda muka sa hanya kuma haka shirin yau da gobe tsarin shi kenan domin dan me sai dai gidan jarida ko gidan kafofin yada labarai ne zasu rika
su zasu muku tunanin su zasu rika sa muku ra'ayoyi a cikin kanku
gaskiya zamani yayi yanda zamu hada karfi da karfi domin mu ilmantar da juna
da fatan Adam Salisu zai ba mu lambar wayar shi saboda muna da tambayoyi da yawa akan wasu abubuwan da ya boye yake bayyanawa ana
gaskiya
yawa Assalamu alaikum doctor. Doctor kana jin mu?
Ina jin ku.
Yawa to ina wuni?
Lafiya kalau.
Yawa kuma dai muna godiya da ka karbi wannan gayyata ta mu domin ka taimaka mana mu da masu saurare mu ƙara ganewa mu fahimci abubuwan da zamu tattauna akai.
To insha Allah.
Yawa muna magana ne akan al'adu waɗanda wasu suna ganin suna da kyau wasu kuma ba su da kyau musamman dai al'adu ne masu nasaba da lahiyar mace mai ciki da kuma lahiyar mace wadda take cikin jego kamar yawa kuma akwai rubuce-rubuce da kai akan irin waɗannan al'adu waɗanda suka nuna kamar fa'idarsu ko kuma illolinsu kai sun yi fa'idojinsu yawa kamar wani ƙarin bayani za ka yi akai
al'adu ne waɗanda yawanci ake yi a lokacin da mace ko take da juna biyu ko kuma bayan ta haihu to a lokacin ma abin da ya same wannan rubutu shine ina aiki a lokacin a wani bangare na inda mata suke haihuwa so sai muka dinga samun mace ta haihu lafiya kalau an sallame ta amma ta je gida sai a dawo mana da ita kafafuwa sun kumbura tana haki to yawanci abinda muka sani shine a kasar Hausa idan mace ta haihu yawanci ana yin wannan wankan jiki da wanka ne da ake yawanci so biyu kuma za a girka babbar tukunya
garwa ma doctor wani lokaci garwa ce
to garwa yawa sannan akwai sassake da ake sakowa sai a saka a ciki sannan za a dafa so biyu safe da yamma so ana so matan ta haihu za ta shiga banɗaki ta yi wanka da wannan tafasashen wannan ruwa ɗin sannan shi kuma jaririn shi ma wani lokaci ana ɗebo wannan ruwa a baki to abubuwan da suke faruwa za ki ga na farko saboda ruwa ne tafasashe za ki ga akan sami mace ta ƙone ta saliɓe na farko kenan sannan kuma shi bayan wankan jegon a lokacin ana hada shi kuma da shan kunun kanwa wanda kunun kanwan na a ciki abinda akwai wani sinadari na sodium shi kuma sinadarin sodium a jikin mutum da yake yana kawo taruwar ruwa a jikin dan adam to sai ga mace ta kumbura ta sami hawan jini ko a hankali a hankali idan ba ɗau mataki ba sai ta kai har ta zuciyarta ta zo ta gaza sai ki ga tana haki.
Dakta akwai masu ganin cewa irin taɓin hankalin nan da mata ke fama da shi musamman mata masu jego taɓin hankali na bayan haihuwa akwai masu ganin cewa wai rashin yin wankan jego da wannan tafashashen ruwa garwa guda shi yake sa shi yake kawo irin wannan matsala
ba shi yake kawo ba ai ko anan kasashen tura akan samu wannan ana kiransa uterine psychosis so akan sami kadan daga cikin mata bayan sun haihu din za su samu wannan abin so yanzu za ki wata matar abin da yake faruwa ko ba ta son magana da mutane ko ta shiru ko kuma ta dinga wannan abubuwa kamar na masu taba hankali amma in an kai ta asibiti an ba ta magani za ta ga ta warke sai haka ba shi da wani alaka da ko ana yin wankan jiki ko za a yi
yawa dakta idan zaka ba masu sauraron mu shawara game da wannan wankan jego ya kake ganin za a yi shi inda ba cuta kuma ba cutarwa
to wankan jego dai wanda ake cewa wankan jego gaskiya wannan ba shi da amfani wanda za a tafasa ruwa ya tafasa sannan mace da shi take wanka da shi. Amma kuma kowa ya san ai mutane wajen wanka suka dan kuma wannan ruwan da za su yi amfani da shi, to in wannan ne ba wani auki. Amma wankan dubu wanda za a sa wannan ruwa a cikin kwatan gaskiya bincikiya ne cewa ba shi da wani amfani saboda cutarwar sama ta ci yawa gaskiya.
Eh, sosai, saboda ni a nan duka Allah ya kaddara na aihi ana duka biyu a nan, kuma za ka ga mace tana kwance tana cikin naƙuda ma za a ɗauko ƙanƙara ana sa mata a baki.
Na'am.
Kuma idan mace ta aihu yadda dai ruwa dai mai dumi dai haka yadda zaka bude famfo da dumi dai kawai haka mutum zaka shiga kai wankan ka kuma ga munan dai har yanzu alhamdulillah.
Eh, ai da ma in kin lura ma kusan ku a nan kasar Najeriya da Niger ai zaki ga yawanci Hausawa da Fulani da kuma wanda suka da dai Hausa da Fulani suke yawanci in kika duba kabilun kudancin Najeriya ba sa yi kuma ba wani abin da yake samu su. Sannan ku dabbobi kusan duk komai ina su inda zai yi a da kuma an sun haihu ai ba sa wani wanka sannan ba abin da yake samu.
Wani lokaci kuma wata tsohuwa ma za a samu wadda da irin darbejiya din nan za tana ɗiban ruwa ana laftawa mace kahinta ya da wanka jikinta duk ya zama wani iri kuraje ya yi kaushi.
Ko wannan kurajen ko kuma ta kone ko kuma saboda idan ruwan zafi ya yi wata ciki wata ta kusa suriya ma sai ciki ga an fito da ita da
Dr. Inato, menene fa'idar kamar yanzu ko kasashen da suka ci gaba nan ko irin su China haka tun din nan suna gasa jiki kamar iyaye wanda suke basha da nono ko ma mu a nan gida zaka ga ana gasa nono dan ruwan nono ya fito haka sosai ko kuma a ce ka shiga cikin ruwan zafi dai ba wai na zafi mai kamar na jego din ba amma ya dan gasa jikinka saboda yana sa ruwan nono ya fito baya ma iyayen da suke samun matsala. Menene fa'idar wannan dan bincike da yawa ya nuna cewa yana taimakawa?
Eh, to gaskiya dai abin yawanci ilimin likitanci na kasashen yamma gaskiya yawanci abin da ake koyarwa shi ne in dai mace ta haihu tana ci abinci mai kyau sannan shi jaririn zai kama nono ya sha insha Allah wannan nonon zai zo. Amma ba na yin wannan yasa nonon da ake da ruwan zafi yi wani tasiri.
Yawwa, to dakta, kahin ma haihuwar tun lokacin naƙuda akwai kuma wata babban matsala dakta, wannan yankan gishiri?
Na'am, na'am.
Yawwa, to shi wani ƙarin bayani za ka yi mana a kai?
Shi ko da yake dai yanzu kusan ba a cika ganinsa sosai ba amma shi ma al'ada ce yawanci musamman mai haihuwa fari saboda ba ta taɓa haihuwa ba so idan ta daɗe tana wani naƙuda sai a kirawo wanzani ko ungozo ma sai su zo su yanka a gaban mace ko ta sama ko ta ƙasa to wannan suna ga ɗin kamar zai ƙara wanda ɗan zai fito. Amma bambanci su na asibiti shi ne in a asibiti ne in za a yi wannan yanka ɗin yawanci ana yin allura a kashe zafi sannan kuma bayan an yi za a saka wani a tsinki so sannan kuma daga baya za a ba wa mace magunguna na antibiotics.
Sannan kuma likitocin da ke yi sun yi ilimin abin sun koya sun san yadda za a yi shi da kyau ba zai yi illa ba.
Na'am, so wannan tun da kin ga wani lokaci idan an yi ɗin za ki ga jini ya zuba sosai sannan kuma kayan idan ba a tsabtace su ba za su iya saka waɗansu cuta kamar na HIV kamar hepatitis kamar dai cutuka da ake ɗauka ta wajen jini. So bayan wannan kuma jini zai iya zuba sosai har mace ta fita da hayyacinta sannan kuma in ma ba a yi shi daidai ba idan ya tashi wanki ya zai wanki ba daidai ba sai ki ga daga baya mace ta zo tana samun zafi ko wajen saduwa ko dai waɗansu matsaloli dai.
Yawwa,
To da akwai kuma kana ganin cewa ko a cikin binciken da kai da akwai al'adar mu da take da kyau wanda ake yin shi al'adance din da za a iya ci gaba da shi kamar na san dai kwana da yaro ba wai cewa al'ada bane ba amma naga anan suna son iyaye su rika kwana da yaran su akan su rika raba gado din nan amma kuma an nuna cewa sau da yawa suna dan kwanciya suna dan kwanta akan
saboda amma kuma sai naga anan yaro daga an aihe shi sai a ce a kai shi dakin shi
shine da da farko haka suke sai kuma suka ga cewa wannan wai yana sa ƙara wannan kamar tabin hankalin bayan haihuwa din nan saboda baya sa yaran su shaku da iyayen su amma kuma sai bincike kuma yazo ya nuna cewa suna yaran suna mutuwa ta wannan hanyar wani irin ƙarin bayani zaka yi mana game da haka
abin da ake so ne mace in ta haihu daga ta haihu din an ce wannan mabiya da take fitowa a daudan a bata ta fara shayar da shi to wannan yana da tasiri wajen sa shi wannan nonon yazo sannan kuma yana dada saka bond da hausa kamar
shakuwa
kenan ko shakuwa tsakanin uwar dadan sannan kuma idan in suna zaune ko shi a waje daya kin ga za ta fi kula da shi akan a ce an kai shi wani daki daban
haka kuma wajen kwantar da yaro a nan akwai akwai maimakon wai a kwantar da yaro rigingine akan bayan shi sai a ce a kwantar da shi rubda ciki
da ba ake sai yanzu suna ta fadakarwar a dainin rubda ciki
yawa
sai dai a gefe a bandar ginginan ma
ko kuma goyo zaki ga mu ni da a nan zan goyi yaro yadda ake sai kiga ana kawawan shi za su yi wane
amma kiga dukkan
goyo sai dai ai goyo a gaba ta gaba
irin
jakan nan da ake sawa.
Kin san kin jima da kin san mu da muka zo daga baya yanzu. Duk sun yi bincike da ya nuna sosai abubuwan da muke yi a kasashen mu suna da amfani sosai. Zaki ga yanzu hatta goyon bayan. Ban a to dama ban wankan jego basu fara yin shi ba ma ko. Amma goyon ya nuna cewa yana ƙara shakuwar nan. Sannan kuma yara saboda suna kiran shi wai kamar abin nan ban sani ba da Hausa me za a ce mishi amma kamar warmth
dumi
da mun yaran da na mama saboda yara suna jin kanshin iyayen su yana taimakawa dai sosai wajen su fahimtar iyayen da su kuma yaran su ya ƙara danƙon soyayya tsakanin su
na'am wannan abubuwa ne masu kyau amma bayan wannan ma ai akwai kamar al'adar cire dole na jin kamar ban ku yi maganar ta ba.
Eh wannan
kwarai.
Wanda ake cewa na
tonsils
ne hakkin waya ko?
Yawwa to shi ma kuma shi ma yana iya kawo zubar jini yana iya kawo shigar kwayoyin cuta. To ma shi da ba shi.
Sannan to likita amma ba shi kadai da ba shi kadai ake cirewa ba da kuma abin da ake cirewa a gaban ya mace to shi kuma wannan menene ne
dai wannan ake cewa ko menene ko
anguriya
ake cewa ko anguriya ko akwai wani abu anguriya wanda shi ma dai yana illa amma ban sani
menene a turanci sannan kuma menene ake cewa sannan kuma meye fa'idar shi
shi ma ana cewa wani abu ne a gaban mutum saboda akwai tunani da za ki ga ana yi cewa idan ba ce mace wannan ba kamar za ta sami matsala a wajen auren su za ki ga shi ma wanzani ake samowa kamar yadda ake cire wancan dole din shi ma zai zo da aska sai ya cire so za ki ga shi ma idan an cire ko dai jini ya zuba din shi ma ko kuma dai a saka waɗansu ƙwayoyin cuta ne.
Shi ne to FGM?
Female genital mutilation.
Shi ne?
Female genital mutilation.
Yawa dama tambayar da nake so in yi na gaba in ce ko shi ne akwai batun da ba a cika sanyin shi ba wannan batu na kaciyar mata inda wasu suna dangantawa da addini wasu kuma suna ce a'a wannan ba addini ba ce al'ada ce.
Na'am.
Yawa to shi ma akwai matsalolin da ke tattare da yin haka a yi dakta.
Ai duk kamar wancan lelin ne ko lelin kwayoyin cuta ya ko kuma ki ga jini ya zuba saboda yawanci wanzamai ne
Akwai wannan kuma idan macen da aka yi wa wannan kaciya akwai bincike da yawa da suka nuna cewa idan ta girma ta yi aure wajen saduwa da mai gida ana samun matsala sosai. Hakan kuma yakan kawo rashin fahimta saboda shi mijin idan bai sani ba idan ba a mishi bayani an yi mata wannan kaciya ba ba zai iya gane me ke faruwa ba abin har ya kai ga rabuwa har ya sake ta kuma ta zauna haka ba aure.
Na'am. Ya danganta da yake hawa ne akwai wanda zaki ga wannan halittar da ake wa clitoris da turanci to za a san yanke wannan gefen su so in wannan ne kinga ba dole ya kawo matsala sosai ba to amma akwai wanda zaki ga an yanke jikinta sosai amma duk wannan a nan kasashen ba suka yi ba amma akwai kasashen da zaki ga in an yi wannan ɗin sannan kuma a zo a yanke wajen kawai za a bar wajen da jinin al'ada zai dinga fita to irin wannan su zaki ga su suke samun wannan matsala ta samun matsala wajen saduwa din.
Akwai binciken da ya nuna cewa a kudancin Najeriya ana yin wannan kaciyan mata sosai fiye da arewacin Najeriya.
Amma likita kamar tunda wannan magana al'ada muke in an haifi yaran nan kamar a arewacin Najeriya din abinda bamu fahimta ba da shine wanda ake yi bayan an haihun kenan saboda kaga FGM din yana zuwa da kamar da akwai level 1 level 2 level
3 mataki
to mu kamar wannan wanda da ake yi wa jarirai mata din kamar za a iya kiran shi kenan mataki na farko duk da saboda a kudancin Najeriya din su suna yin har mataki na uku har zuwa na hudun ma
na'am
yawa to shine ma yanzu dai amma ba kasafai ake yin wannan shi cirewar ba ko yanzu kamar an rage yin shi
ya rage gaskiya ya rage sosai saboda mutane ana ganin illar yin hakan musamman tunda wanda suke din ba wani cikakken ilimi bane da su
to ina kuma maganar yadda a al'adance irin an haihu din nan zaka ga mai jego ta tafi gida ta zauna da mutane irin a taimaka mata har sai bayan ta yi 40 ko kuma yanzu zaka ga irin za a zo mata a zauna tare da ita menene fa'idar wannan akan a barka kai kadai su sabon haihuwa daga kai sai jariri kamar yadda nan anan ake
gaskiya kamar wannan tana da amfani ta wani bangaren saboda matar da ba ta taba haihuwa ba kamata a ce an hada ta da wata da za ta iya koya mata to amma wani lokacin kuma sai ki ga an samu matsala ko wajen komawa din ko riki wannan ba wai abu ne na likitanci amma social issues ne da za ki ga sai a sami wani lokacin rashin fahimta tsakanin matar da mijin saboda akwai al'adun da suke biyowa baya akwai su wannan barka da tsaki da sauransu amma in ba don waɗannan al'adun ba za ki ga don mace ta yi gida ta zauna da wata dattijuwa da za ta koya mata ina ganin wannan abin da ya ambaci.
Ina to fa'idar miji ya shiga ya ga haihuwar matar kamar yadda anan suke yi wanda ya nuna cewa yana sa su suma su tausaya mata bayan ta haihu din nan kuma su shaku da ita su shaku da yaran ina me kake ganin cewa za mu iya koya ta wannan
yana da kyau amma anan yadda mata suke haihuwa za ki ga asibiti na gwamnati kuma mace ba ɗaya ba biyu ba suna da
dakta kai dai suma za ku yi shi yasa kake kewayewa suma za ku yi in kun ga mata na aihuwa shi yasa
shi ga Najeriya ma akwai asibitoci amma yawanci na kuɗi ne gaskiya ba na gwamnati ba inda mutum ɗin yi ya shiga da ke amma saboda suna gwamnati za ki ga matan suna da yawa sannan wannan da mijin tona da mijin kuke bari da ake ba wani su zai yi ga mata yana amfani a ce akwai ɗaki da
sosai dakta muna godiya sosai da ka ɗauki dama da lokaci ka ba mu dama kuma ka ɗauki lokaci muka tattauna da kai mana waɗannan bayanai mun gode sosai
ni ma ina godiya hajiya Halima da Hayya da Zuba.
Yau mun gode sosai ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Kamila da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da engineer mu malama Zainab Abdulrahman Halima Jimro ke sallama da ku sai gobe ku huta lafiya.
Wasan kokowa ba ta mance ba.